Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:49 sai kuma kilohertz 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ce tare da Sarfilu Hashim Gumel muke farin cikin jan ragamar shirin namu na yau Talata 23 ga watan Satumba, wato Oktoba shekara ta 2018. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Rahotannin kafofin labaran Amurka na cewa shugaban leken asirin Amurka Gina Haspel ta tafi zuwa Istanbul domin gana jami'an Turkiyya da ke binciken mutuwar Jamal Khashoggi. Mai bayyana shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya nuna alamun yarjejeniyar makamai da Amurka ta cimma da Rasha ba ta da wani sauran amfani. Haka kuma an ayyana da ɗan shugaban ƙasar kamar Paul Biya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba.
Kanin labaran kenan. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce dokar da aka kafa ta hana zirga-zirga ba dare ba rana tana nan daram, biyo bayan tashin hankalin da ya janyo asarar rayuka da gwamnan jihar ya ce
wannan tashin hankali yana da tushe akan jita-jita da mutane suke yadawa wanda baya da wani asali kuma babu gaskiya a cikinsa.
Muna kuma da rahoto kan yunkurin uwar gidan gwamnan jihar Kebbi na yaƙi da cutar sankaran mama. Aliyu Mustapha Sokoto ya shigo da shirin tsaka mai wuya, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an tashi lafiya ga cikakkun labaran duniya. Rahotannin kafofin labaran Amurka na cewa shugabar hukumar leken asirin Amurka CIA Gina Haspel ta tafi zuwa Istanbul domin ganawa da jami'an Turkiyya da ke binciken mutuwar Jamal Khashoggi, dan jaridar Saudiya. Majiyoyi sun shaidawa kafafen labaran cewa Haspel ta tashi zuwa Turkiyya jiya Litinin domin yin bincike kan mutuwar Khashoggi. Jiya Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da manyan jami'ansa a Turkiyya, amma bai bayar da cikakken bayani ba. Trump da ya ce har yanzu bai gamsar bayanin da yake ji ba kan mutuwar Khashoggi, amma ya ce za su gano gaskiyar lamarin. Mai baiwa shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya nuna alamun yarjejeniyar makamai da Amurka ta cimma da Rasha ba ta da wani sauran amfani. Yau Talata Bolton zai gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin domin shaida masa dalilan da ya sa shugaba Donald Trump yake son janyewa daga yarjejeniyar ƙayyade makamai masu cin gajeren zango da aka samar tun 1987. Trump dai ya zargi ƙasar Rasha da karya ƙa'idojin yarjejeniyar. Bolton dai ya ce ya yi imanin cewa yarjejeniyar da aka cimma tun zamanin yaƙin cacar baka yanzu haka ba ta da wani amfani saboda tsarin tsaro na wannan zamanin, inda sauran ƙasashe ke kera makamai masu linzami. Tsohon shugaban tarayyar Soviet Mikhail Gorbachev da tsohon shugaban Amurka marigayi Ronald Reagan ne suka samar da yarjejeniyar makaman a shekarar 1987, wadda ta haramta wa Amurka da Rasha kera makaman ko gwajinsu. Rasha dai ta musanta cewa ta saba ka'idojin yarjejeniyar, ta kuma ce makaman harbo makamai masu linzamin Amurka da take da shi a Turai shi ne sabawa yarjejeniyar. To, labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An ayyana ɗaɗɗan shugaban ƙasar Kamaru Paul Biya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba, sai dai jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben, amma majalisar tsarin mulki ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen a soke zaben.
Suffrage en faveur de chaque candidat. Biapol, Jamare, 147,000.
Wannan muryar Clement Atangana da ke nan shugaban majalisar tsarin mulki lokacin da yake karanta sakamakon zaben jiya Litinin. Kamar yadda sakamakon zaben ya nuna, shugaba Paul Biya ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin takararsa Maurice Kamto ya samu kashi 14 cikin 100 na ƙuri'un. Sauran 'yan takarar bakwai kuma sun samu wato ƙasa da kashi 10 cikin 100. Masu zanga-zanga sun fita cikin fishi suna rera waka da ke cewa Paul Biya ya sace nasarar da Maurice Kamto ya samu, amma cikin gaggawa sojoji dauke da makamai suka tarwatsa su. Sama da shekaru 40 kenan Paul Biya yake shugabanci a Kamaru, shekaru 7 a matsayin prime minister, shekaru 36 a matsayin shugaban kasa. A shekarar 2008 ne ya soke wa'adin da shugaban kasa zai iya yi a kundin tsarin mulki, wanda hakan zai ba shi damar yin mulki har sai illa masha Allah. Jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya kira dubban mutanen da ke wato haramar kwararowa Amurka tamkar hari ne akan kasarmu, da yake wajen wani gangamin siyasa a birnin Houston na jihar Texas. Shugaban ya sake nanata cewa cikin bakin hauren akwai mutanen da ba na kirki ba. Trump ya ce ya yi magana da gwamnan jihar Texas Craig Abbott akan gungun bakin hauren, kuma ya ce jihar Texas za ta sake gina ganuwa domin hana shigowa, amma bai bayar da cikakken bayani kan wannan magana da ya yi ba. Dubban bakin hauren na ci gaba da yin hijirarsu ne inda suka nufi iyakar Amurka jiya Litinin, yayin da ake ta cece kuce cewa za a iya yiwuwa akwai 'yan ta'adda cikinsu. Haka kuma an yi amfani da mutanen ne domin siyasa, kasancewar zaɓe ya kusa. Daga ƙarshe, ƙungiyar tsaron NATO ta ce an kashe ɗaya daga cikin sojojinta tare da raunata wasu guda biyu a harin da aka kai lardin Herat na Afghanistan. Ƙungiyar Taliban ta yi da'awar mutumin da ya kai harin a matsayin ɗaya daga cikin dakarunta, wanda yake ɗaya daga cikin sojojin Afghanistan. A halin yanzu kuma, rundunar sojojin Amurka ta tabbatar da cewa Brigadier General ɗinta yana daga cikin Amurkawan biyu da suka raunata a harin da aka kai na makon jiya a Afghanistan, wanda ya raunata shugaban 'yan sandan kasar. Brigadier General Jeffrey Smiley, da ke jagorantar rundunar tsaron NATO a Afghanistan, yana ɗaya daga cikin waɗanda ɗin bindigar da ke sanye da kayan sojojin Afghanistan ya harba lokacin da ya buɗe wa jami'an wuta yayin da suke barin wajen ganawar da suka yi da kwamandan NATO a Afghanistan, General Scott Miller.
To, a gaida Sarfilo Hashim Gumel da karanto labarai. To, madan labarin bude taskar hotonnin namu a jihar Kaduna, Najeriya, inda gwamnatin jihar ta ce mutane biyar ne aka kashe a rikicin da ya barke a waɗansu sassan jihar ranar Lahadi, kuma ta ce an kama mutane uku da ake zargi da sanadin wannan rikici. Da yake jawabi ga al'umma kafofin yada labarai jiya, gwamnan jihar Nasiru Elufai ya ce har yanzu dokar da aka kafa ta hana zirga-zirga tana nan daram, kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilinmu Isa Lawal Ikara ya aiko mana.
Wannan tashin hankali yana da tushe akan jita-jita da mutane suke yadawa, wanda baya da wani asali kuma babu gaskiya a cikinsa. Cikin tsoro da mutane suka shiga da fargaba, aka samu tashin hankali wanda a ƙarshe an kashe mutum biyar a garin Kaduna, kuma an kama mutane guda uku waɗanda ana ganin suna da hannu wurin kisan waɗannan mutane. 'Yan sanda da jami'an tsaro suna nan suna bincike, suna nan suna bin waɗanda ake jin su suka yi wannan tashin hankali, kuma in Allah ya yarda za a yi maganin su. Kwamiti ɗin zaman lafiya ta jiha, wato Security Council, yau da safe ta zauna don ta samu rahotanni daga jami'an tsaro ka abubuwan da suke faruwa, kuma in Allah ya yarda gobe ranar Talata da safe karfe 9 za mu sake zama domin mu duba mu ji shawarwari ko a rage tsananin doka ta ɓaci da muka sa. Idan Allah ya yarda, idan har jami'an tsaro sun ba mu shawarwari, idan mun ga ya cancanta a rage awoyin doka ta ɓaci din, in Allah ya yarda za a ji daga gidan gwamnati. Mun sani akwai mutane da suke so su bi ta Kaduna su je wasu garuruwa daga Abuja, Lagos, Zaria, Jos da sauransu. Mun ba jami'an tsaro umarni cewa duk waɗannan a ba da daman motoci su wuce su bi ta garin Kaduna domin su wuce garuruwan da suke son su je ba tare da wannan doka ta ɓaci ya hana su tafiya ba. Muna kira ga al'umma a yi haƙuri da juna, a bar kowa ya zauna ya rayuwar shi yadda yake so ba tare da damuwa ba. Kada wani ya kuntata ma wani, kada kuma wani ya hana wani yin abin da yake so yayi.
To ko wani kokari rindinar ɗan sandan jihar Kaduna ke yi wajen farauto waɗanda ake zargi da hannu wajen tada rikicin da ya kawo guje-guje a garin Kaduna ranar Lahadi? CP Ahmad Abdurrahman shine commissioner ɗan sandan jihar Kaduna.
Kowa ya koma ga Allah a zauna lafiya. Waɗanda suke zuga matasan nan da masu zuga mutane don a zo ko don siyasa ne ko don kyashin dukiyar da wasu Allah ya basu, to su sani cewa hukuma ba za ta kyale kowa ba. To da haka rundunar ƴan sanda ta jihar Kaduna a shirye take, duk wanda ya ce kule za ta ce mishi cas, kuma idan muka damki mutum muka yi bincike muka same shi da hannu a cikin wannan tarzoman ko wani abu mai kama da haka, na rantsa da Allah za mu kai shi gaban kuliya, za mu sa ido sai ta hukunta shi bisa ga tsari na dokan ƙasar nan.
Rudanin da ya kawo guje-gujen da ya haifar da rikici a jihar Kaduna dai ya sanya a ranar Litinin nan sawun kafafu da ababen hawa sun dauke, kasuwanni da bankuna kuma suka kasance a rufe. Biyo bayan dokar hana shiga da fita garin Kaduna ta sa'o'i 24 da gwamnati ta saka a jihar Kaduna, sai dai kuma dokar ba ta hana wasu ababen hawan da ke ketarawa wasu sassan kasar nan wucewa ba bayan an tabbatar da an tantance su. Isa Lawal Ikara, murar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
Lafiya uban girma kai nake wadege,
ya rabbana ilahi ya gare ka zanta roko, kake biyan bukatu in har na zo da hoko, ya rabbi kara kara man dan iki da sako.
To a gaida na Ikara, bari mu rufe taskar hotonin namu da batun kiwon lafiya, inda uwar gidan gwamnan jihar Kebbi take shirin tattaki zuwa birnin tarayya Abuja domin yin gangami karkashin wata gidauniya mai suna Medicaid da nufin fadakar da mata kan cutar sankaran mama. Wakilinmu Nasiru Adamu Elkaya na dauke da karin bayani.
Gidauniyar da ta kan tallafa masu fama da cutar daji, musamman mata da kan samu matsalar amamansu da mahaifa. Zainab Baguru ta ce maganin yana da tsadar gaske, don haka ya dace mata su rika duba mamansu duk wata don fahimtar lafiya kalo suke ko da wata alamar larura.
Dan kululu a nono, tattara na fata a kai, ko kuma jini yana fita daga kan nono, muddin aka ga abu haka sai ki sauri ki nemi asibiti a duba. Da akwai gwaje-gwajen da ake iya yi.
Ko kuma wani abu da yake faruwa wanda muka sani, tun mutum yana da wannan cutar aka yi rashin sa aka yi masa allura sai rage halinsa, shi ma gaskiya ne ko shi
yasa za a ga kamar haka? Gaskiya ne, mafi yawa ba a zuwa asibiti sai abin ya baci, sai ka ga mace a kwance ba ta ko iya magana, nonon nan ya riga ya zama wani abu daban, wari duk wani cutan da na fita daga ciki, an gwada nan an je nan, an je wajen boka, an je wajen mai bada magani, an je wajen malam, an je cocu, an je ko ina, sannan a kawo shi asibiti. To shine musamman yakin da muke yi, a daina bari sai ta abu ya lalace ya kai wannan wurin. Ana iya a yi magani, amma mafi yawan lokuta gaskiya ba a samun sa'a. Yawanci a Najeriya akan zo asibiti idan kansa tana kaman bangare biyu ko hudu ne. In ka tafi kasashen waje kaman America, su suna gane cutan daga bangare daya da biyu. Saboda haka waɗanda ke rayuwa 95 ne cikin 100, mu ko nan kaman 5 cikin 100 ke samun lafiya.
Ita ma hukumar lafiya matakin farko ta tarayya ta bukaci mutane su rika lura da alamun cuta da wuri, kamar shan inna da ake neman gamawa da ita. Dr. Saidu Adamu shine jami'in daukin gaggawa na yaki da shan inna.
Tattara bayanai surveillance na ita wannan harkar cuta yana nan a ko'ina a kasar nan. Duk wanda ya ji labari akwai matakai da ake bi, ka kai yaranka asibiti mafi kusa da kai. Jami'an lafiya za su tabbatar da menene masu ba da maganin gargajiya, su ma muna kiran su faɗakar da su akan yadda alamomin wannan cuta take. Ainihin za ka ga kafar mutum ne ba ƙarfi a kafar da kuma zazzabi. So muddin muka samu wannan, za mu tura jami'an mu a je a dauki bayan gari da sauransu a je a gwada a tabbatar da cewa ko ita ce ko ba ita ce ba.
A Najeriya ba mamaki ka ga ginin asibiti, amma ba lalle ne akwai wadatattun likitoci da magunguna ba, da hakan kan sanya masu hannu da shuni tafiya asibitocin kuɗi. Wasu talakawa kuwa su rika tunkarar magungunan gargajiya don sauƙin samu, ko kuwa jika kauci da sayu a sha, Allah ke bada lafiya. Nasura da Malika, madar Amurka daga Abuja, Najeriya.
You're
Haka yake, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a Benin, Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 1 da kwata na asuba. Ga na Sokoto da shirinmu na gaba.
Saka mai wuya.
To ai gaggamma da ya kamata ya karo da su a cikin tafiyar nan suke kuma sun tafi. Ni ban ga wani gagga da suka rage ba. Kai kake tunanin wannan ko wani? Wane ne kuma wani mai karfi ko kuma mai cikakken darajan da zai iya kare bindo?
Jama'a, muna fatan mun sami ku lafiya kallau kamar yadda muke a nan Washington DC, sannu ku da zuwa ga wannan shiri sabo na tsaka mai wuya. To, duk da cewa headquarter jam'iyyar APC ta ƙasa a Najeriya ta tabbatarwa gwamna mai ci yanzu Umar Jibril Bindo cewa shine dan takarata na gwamna a zabe mai zuwan Allah ya kai mu. Ga lama har yanzu wata rikicin da ke cikin wannan jam'iyya ta APC a can Adamawa bai kare ba.
A daidai lokacin da ake ci gaba da cece kuce game da takarar gwamnan jihar Adamawa, Sanata Muhammadu Bindo Jibril na jam'iyyar APC, yanzu aka wata sabace ta kundo inda ake zargin gwamnatin jihar da takurawa da ma sallamar wasu kososhin APC da suka mara wa tsohon shugaban hukumar AFCC Malam Nuhu Ribado, ko kuma suka mara wa Dr. Mahmud Halilu Ahmad da ake lakabi da Modi baya a zaben fidda gwani na gwamna. Cikin wadanda lamarin ko ya shafa, hadda ma shugaban jam'iyyar APC na karamar hukumar Mara Balwa Alhaji Babangida Talese, wanda mako shine shugaban shugabannin jam'iyyar APC na kananan hukumomi a jihar. Comrade Mustapha Atiku Ribado dan jam'iyyar APC ne da ke tare da bangaren Malam Nuhu Ribado ya ko nuna bacin ransu dangane da wannan mataki da gwamnatin jihar ke dauka.
Wannan gwamnatin jihar Adama ba ta da abunan hakuri a kan inda yake cewa abin da take ba daidai ba, ko kuma ba za ka bi abin da take so ba. Tana nan ne ga mulkin soji, abin da take so shi kai shi kawai, ba tambaya babu kuma ka kawo ra'ayinka. To kaga tun da aka kare wannan dambarwa kusan sai aka ji wasu daga cikin mutanen da ba su koyi bayan shi gwamna a wannan zaben ba, aka fara musguna musu, wasu aka fara cire su ayyukan da suke yi da dai sauransu.
Shi mako Dr. Mahmud Halilu Ahmad Modi, wanda shine ma batun yafi shafa, ya ce fa ba za su kyale ba.
Akwai wani shugaban jam'iyya na karamar hukuma wanda aka ce ya koyi bayana a zaɓuɓɓukan fidda gwani wanda aka yi ƙoƙari a baya, an ce an samo shi har an rubuta takardar za a sallame shi. To wannan dama abinda muke ta faɗi kullum, ita inda kaga ake wannan, to ka tabbatar wannan shugaban bai kai ya shugabanci ba. Kuma ina so in tabbatarwa al'umma cewa duk abin da za mu yi za mu yi, Allah ya yarda mu samu a sami shugabanci na gari a jihar.
To ko me yasa gwamnatin jihar Adama ke daukan wannan mataki a yanzu? Ahmad Sajo shi ne ko kwamishinan labaran jihar, ya ma bayyana dalilansu na daukan wannan mataki.
Amma da mu gaya wa kanmu gaskiya, mana mutumin da bai yarda da shugabanci na ba, ta yaya zai rike magana da kashinka? Kai wannan ba wani labari ne wani mai wawiyan fahimta ba. Wai ina shugaba, sannan kai kuma ka ce baka amince da shugabanci na ba ne, kuma kai baka yarda ni zan nan shugaba ba, kuma ni in barka ka rike magana da kashi na ba zan yi ba. Tun da ba bai amince da shugabancin Sanata Muhammadu Umar Jibril na fito ba, ai duk wani abin da Sanata Muhammadu Umar Jibril na ya bashi kuma ai ba ya kamata ya buge mata da wannan.
Koma da menene dai, yanzu ko lokaci ne kawai ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa ta jihar Adama za ta kaya. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na muryar Amurka daga Yola a Najeriya.
Daga Sheikh Ibrahim, to a kashi na uku na muhawarar da shi Ibrahim din ya shirya mana a can Yola tsakanin dan Jiwo Bakar Hamas mai goyon bayan shi Gonu Bindo din da kuma Aminu Abdullahi Gambo da ke ra'ayin Nuhu Ribado, za mu bude ne da kalaman shi Aminin a kan cewa ai har yanzu wannan rigimar da sauran aiki kafin a warware ta.
Abinda yasa muke tsoro idan aka ce an bar abinda aka yin nan a matsayin ya tafi, ka rubuta ka ajiye billahi allazi la ilaha illa huwa jam'iyyar APC da ta faɗi zabe a jihar Adamawa. Yau idan ka kawo mutumin da misali ya shekaru biyar bai biya ɗan fanco haƙƙinsa ba, ka kawo mutumin da ya wata tara bai biya ma'aikacin lafiya albashinsa ba, ka kawo mutumin da ya watanni bakwai bai biya ma'aikatan ƙananan hukumomi albashi ba, ka kawo mutumin da ya watsi da harkan ilimi, ya yi watsi da harkan lafiya, ya yi watsi da harkan tsaro, ya yi watsi da harkokin taimakawa shugabannin addini, fastoci a majami'u, limamai a masallatai, ka kawo mutumin da ya watsi da harkan tsaro har matasa suka zama ƴan shila, kace wannan jam'iyya tace maka ita ce gwaninta. To haƙiƙa wannan jam'iyya abinda take gaya
amma kaji ya bayyana ya zayyana abubun da aka yi kuma kuna cewa bai ba
wato abinda suke fara shine ba su bincike su gane me yake faruwa a gwamnati misali tsaya dai abinda yake faruwa yau wannan gwamnati da hawanta wannan gwamnati ta samu kudin da bai gazawa biliyan 300 ba a jihar Adamawa bamu ga aiki da aka yi da wanda za a ce wannan kudi an narkar da shi ba bayan wannan dimbin dukiya da suka samu Alhaji Ibrahim hukumar nan da ake cewa Nigeria Extractive Industries and Transparency Initiative NITI ta ce da hawan su sun ci wa jihar Adamawa bashi na kwatankwacin naira biliyan 80 zuwa 90 wanda wannan bashi ne da ake barwa yan jihar Adamawa yaya da jikoki da tatabaku ne wadanda za su biya sai aka zo aka ce maka an kallafar da aikin gwamnati akan maganar kwalta kadai kwaltan ma da suke yi kwalta ce ta ha'inci wanda babu sahihanci a ciki sai a ce maka mai girma gwamna yayi kilomita yayi misali yayi hanyoyi 300 ba za a gaya maka cewa misali kilomitoci nawa aka yi na hanyar nan ba sai a baka a dunkule kuma duk wanda ya san yadda ake hanya a duniya ana kirar hanya ne da yawan kilomita ba ana kirgata da yawan ta ba idan suka yi hanya mai kilomita 1 su sa ta lissafin hanya idan suka yi hanya mai kilomita 2 su sa ta lissafin hanya
amma kaji ai a cikin da bayanin sa cewa ayyukan da aka yi tun zamanin birthday wannan ba wata gwamnati tayi wannan aiki da gwamnatin Benin
wannan ai shine magana da muke faɗa na suna kifa gwamnati Ibrahim babu mutum mai adalci da zai wa kansa adalci yayin al'umar jihar Adamawa adalci yace wannan gwamna wai da yazo abinda yayi tun zamanin Barda ba yi ba ni hasali kullu abinda nake faɗa shine idan ka tsaya ka nazarci abinda mai girma Sadda wannan mubi a jihar Adamawa wallahi illa da koma baya da ya jawo jihar Adamawa yafi nasarori da ya sama ma jihar Adamawa kafin mutum ne yazo gwamnati Alhaji Ibrahim yazo ya samu akwai ingantaccen tsarin lafiya an gina makarantu ana bawa mata gajiyayyu tallafin asibiti
yanzu da ke nan bakwai da abin da ya faɗa
wannan bigi bagiro ne kawai suke yi domin su dinga kifa mai girma gwamnati a cikin opposition
to ba da ma to masu sarakun da ji wannan ya bayyana ayyuka da aka wannan kuma ya ce aka sai to ni butun da ake shine ne kan cewa wani tabbaci alƙawari kuke ganin kan cewa gwamnati yanzu tun da shi samu tikiti a wannan jami'a zai yi musamman ma wa ƴaƴan jami'a
to alhamdulillahi ka san a kowane lokaci idan kana shugabanci kana ƙara samun ilimi ne duk kowane rana shi mai girma gwamnati ya san inda yake mai kyau ya san inda bai mai kyau ba sannan kuma na biyu ka san shi mai girma gwamnati yana ɗaya daga cikin mana gwamnan da idan ya soma aiki sai ya kare ta a yanzu hakan nan ba shi da aiki da ake kira abundant project kowanne ko ana yin sa ko an gaba ina zuwa sannan karka manta irin waɗannan da ake musu aikin alheri so kake aikin ya tsaya tabbas wani gwamnati na zuwa shi a nashi tunanin shine ko ya dakatar da irin wannan aikin domin kada shi bindo ya samu abinda ake kira credit da ake samu na yin aiki mai kyau an sai shi yayi sannan ɗanzun dan uwana yana maganan irin kuɗi da aka samu kaza kaza irin wannan lissafin na san mai gidansu lokacin da yake neman gwamnati a baya ma haka ya dinga yawo kowane karamin kuma yana faɗan kuɗin da gwamnatin ta samu ga abinda ta kashe ga wannan na tabbatar maka aka aka yi yanzu din kuma sun dawo suna lissafi mai wannan ya samu to har gobe a lissafin za a yi ta yi mu dai bukatar mu shine aiki ba wanda bai isa ya ce maka ya ga aiki a kasa ba ayyuka kuma sai suka mai da hankali ba a binciken na gefe gefe ne inda kana bincike kana shiga zaka san menene mai girma gwamnati jihar Adamawa yayi a da status din ina zuwa sannan kuma abunda muke gani shine tun mutumin da ya soma da aikin alkhairi da aikin alkhairi zai kare sai dai ma yafi inda kuskure daya da Adamawa za ta yi al'ummar jihar Adamawa shine rashin kin zaben bindo ya dawo a shekaru gaba da zai karasa shekara hudu in kuskure na farko da Adamawa za ta yi a rayuwarta in kuma za ta kyautata ma kanta ne shine ta zabi mai girma gwamnati jihar Adamawa sai ta bi domin ya dawo kan
mulki me yasa aka ce cikin koyi da bi ruwa ganin kan cewa yanzu shi da aka ba tikiti zai karo da wasu gaggaga a wasu jami'u da san su hakun su
to ai gaggan ma da ya kamata ya karo da su a cikin jami'an nan suke kuma sun tafi ni ban ga wani gaggaga da suka rage ba kai kake tunanin wannan ko wani sun tafi ai gaggan yau aka ce maka mallam Nuru ba da ya wuce gaggama idan aka ce maka wancan kan dai ban san shi bane amma yau aka ce maka mallam Nuru ba do magana ta kare wane ne kuma wani mai karfi ko kuma mai cikakken darajan da zai iya kare bindo
wato za su ne Nuru ba da san za su haɗu ta da jami'a
za su haɗu dama shi haka yake yi
mutumin kirki ne yayi to saboda haka mun tabbata Allah ne bai ga dama ya bashi ba wanda kuma ya ga dama zai bashi
za ku zo ku yanzu taron dangi za ku yi domin akwai jam'iyyun fa'adawa da dama ga PDP ga SDP ga sansu kuma sa da su ma kusoshi
mutanen jam'iyyun ma akwai wanda za su koma zabi bindo don ya zama gamna wanda suke wata jam'iyya duka hira ne kawai Alhaji Ibrahim
to Malam Aminu na kana murmushi yanzu misali tunda kuna kishin jam'iyyar kunan ta APC da abun a tambaye shawara ku ne ku kuke cikin ta yau ga gwamna ku da kuke son jami'a ku ta ci me za ku ce
abin da zamu faɗa shine na farko Alhaji Ibrahim kabai da kace muna kishin jam'iyyar APC hakika ba mu da shakku akan wannan mu yan jam'iyyar APC ne masu kishin kuma APC tai abin da ya dace domin ta ga abin da ya dace a matakin ƙasa ba mu da wani haufi zamu zabi shugaba Muhammadu Buhari amma jam'iyya tunda ba wahayi Allah madaukakin sarki daga sararin samani ya saukar cewa idan baka yi APC daga ƙasa har sama ba ba za ka shiga aljanna ba a matakin jihar Adamawa dole mu dubi abin da ya daidai da mutuncin mutanen mu mu dubi abin da ya daidai da bukatar da mutanen mu suke so ba za ka zo yau a jihar Adamawa ba ka duba lokacin da mai girma Malam Nuhu Ribado yayi declaration na cewa zai nemi gwamna ka duba dan Adam wani yake tambaya na Aminu an ci ranar abin da muka karanta a littafai shine kiyama zai tashi ranar Juma'a ne amma gashi yau Asabar kuma naga cikin yau la kamar kiyama yana neman tashi na ce a mai girma Malam Nuhu Ribado ne yake kaddama da kansa sai ka ce wannan mutumin ka zalunce shi ka in ce shi ya yi fushi ya koma gefe da jama'an sai zauna mai girma wadda linzamin siyasan jihar mu ta Adamawa tsohon gwamna Admiral Inyako yake hannunsa kace da shi da jama'ansa su koma gefe idan ka koma kananan hukumomi ma'aikatan lafiya na Allah ya isa yan fanco na Allah ya isa ma'aikatan kananan hukumomi suna Allah ya isa ya ji da zabe ne ko ya ji da Allah ya isan al'umma abinda nake so in tambaya da Allah ya isa kuma sai ga yami da Allah ya isan al'umma za su ji da magana yadda za su ci zabe wannan ita ce abin da muke tsoro shine kuma dalilan da yake sa muke ce a kawo mutumin da zai iya ciwo jam'iyyar APC zabe
to a gaishe kuma da mai muna da sauran shiri guda ɗaya da ya rage mana akan wannan batakala ta siyasar jihar Adamawa wanda ko muke fatan kawo muku shin Allah ya kai mu lana wa cewa muna fata za ku dawo mu karasa jin muhawara tare da ku yanzu dai bari mu yi ban kwana da kuma godiya ga su bakin namu dan Juma Bakari Hamad da kuma Aminu Abdullahi Gambo da kuma musamman shi wakilin namu Ibrahim Abdul Aziz da ya shirya mana ita muhawara a can yau da aiko mana ita a nan a madadin su duka Aliyu Mustapha Sakwato ne a nan Washington DC mun ba ku lafiya
Tuwa gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Rahotannin kafofin labaran Amurka na cewa shugabar hukumar leken asirin Amurka CIA Jean Haspel ta tafi zuwa Istanbul domin ganawa da jami'an Turkiyya da ke binciken mutuwar Jamal Khashoggi dan jaridar Saudiya. Mujewi sun shaida wa kafofin labaran cewa Haspel ta tashi zuwa Turkiyya je Litinin domin yin bincike kan mutuwar Khashoggi. Je Litinin ne shugaban Amurka Donald Trump ya ce yana da manyan jami'ansa a Turkiyya amma bai bayar da cikakken bayani ba. Trump dai ya ce har yanzu bai gamsu da bayanan da yake ji ba akan mutuwar Khashoggi. Amma ya ce za su gano gaskiyar lamarin. Mai bayo shugaban Amurka shawara kan harkokin tsaron ƙasa John Bolton ya nuna alamun yarjejeniyar makamai da Amurka ta cimma da Rasha ba ta da wani sauran amfani. Yau Talata Bolton zai gana da shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin domin shaida masa dalilan da ya sa shugaba Donald Trump yake son janyewa daga yarjejeniyar ƙayyade makamai masu cin gajeren zango da aka samu tun 1987. Trump da ya zargi ƙasar Rasha da karya ƙa'idojin yarjejeniyar. An ayyana ɗan shugaban ƙasar kamar Paul Biya a matsayin wanda ya lashe zaben ƙasar da aka gudanar ranar 7 ga watan Oktoba. Sai dai jam'iyyun adawa sun nuna rashin amincewa da sakamakon zaben amma majalisar tsarin mulki ta yi watsi da ƙorafe-ƙorafen a soke zaben. Kamar yadda sakamakon zaben ya nuna shugaba Paul Biya ya samu kashi 71 cikin 100 na ƙuri'un da aka kada, yayin da abokin takararsa Maurice Kamto ya samu kashi 14 cikin 100 na ƙuri'un.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan jiko sai kuma nan da sa'a 1 da rabi mu sake shigowa da shirinmu na hantsi. Kafin mu sallama bari mu mika gaisuwa ta alheri da taya murna ga Salisu Sadauki da mai gidanta domin karuwar ɗa namiji da aka samu Allah ɗaya ba ya kuma ba da lafiya da ƙarfin jiki. Muna kuma mika gaisuwa ta Aziya ga Hamidu Malam Ali da babarsa Hajiya Hasanatu wacce aka fi sani da Dada Aya saboda rasuwar mahaifinsu Malam Ali Alhaji Manga a Gombe. Allah jikansa mu kuma ya kyautata namu ƙarshen. yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfilu Hashim Gimmel da ya karanto labarai, da Malam Siri da ya haɗa shiri da bada umarni, da kuma injiniyan mu na yau Alheri. Ke muku fata alheri, sai kuma da hantsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.